بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a wannan safiya a asabar 13 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1433 wanda ya daidai da 7 ga watan 1 a shekara ta 2012 ta lissafin miladiya. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a wannan rayuwa. Ci gaba da karatun mu na littafin khutuwatin ila sa'ada. Makon da ya gabata muna كم متاشي الدمان يكاومن أنا أعاني من قسوة القلب فما هو الحل. ثم عد علينا مجموعة من النصائح التي تعيننا على إذهاب قسوة القلب. يكاومن وصنا سيحوه دوصو متاكيد داسو تيما كامن وجن كود بوشي وزوتيا منكرا تندى دنبيوكو لا متاشي كان نؤكو. Matakan dai ba laifin mu maimaita su kadan. Na farko da ya faɗa shine yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yana kawar wa mutum a bushewar zuciya. Abu na biyu, kiyaye gabubban jikinsa daga saban Allah. In yana kiyaye gabubban jikinsa daga saban Allah, wannan ma na kawar masa bushewar zuciya, yana sauƙaƙa masa zuciyarsa ta zama mai taushi, ta karbi nasiha, ta karbi wa'azi, ta kusanci Ubangiji, ta zama mai albarka. Abu na uku shine malami yake cewa al-iktharu min qira'ati tafsir al-Qur'an al-'azim. Yawaita karatun tafsirin al-Qur'ani mai girma. Wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci. Yace fil Qur'ani al-mawa'idhu wal-'ibaru. A cikin Qur'ani akwai wa'azuzi da kuma abubuwan lura. Domin Qur'ani babu wa'azin da ya kai shi zai baka labarin abin da zai zo nan gaba, ya tsoratar da kai, ya faɗakar da kai, ya kwaɗaitar da kai, sannan kuma ya baka labarin abin da ya gabata na al'ummomi da suka wuce. An kira su, sun ƙi yadda, an halakar da su, mu ma ba mu wuce a yi mana haka ba. Akwai kuma at-targhibu wat-tarhibu, kwaɗaitarwa da tsoratarwa. والوعد والوعيد اكوي القوري نا الهيري شجاء الجنه سامن ساكامako mai kyau. Akwai alwa'id shi kuma barazana da tsoratarwa da kuma wato alƙawarin azaba, shi ake ce ma narko. Faqad la tastawqifu qari'ul qur'an hadhihi qari'ul qur'an hadhihi alma'ani illa bitta'ammuli. Wadannan wato ma'anoni ba lalle su tsaye da mai karatu ya fahimci abin da ake magana a nan ba sai idan ya lura sosai. Don haka abin da yake faɗa a nan shine ya kamata lokacin da mutum yake karanta Al-Qur'ani ya zama yana sanin me yake faɗi, me yake karantawa. Amma idan ya zama haka kawai yake bin ayoyin yana karanta su ba tare da ya fahimci ma'anoni ba, to ba zai samu wannan wa'azin ba. Kuma abin da ake so ya samu, zuciyarsa ta raunana, ya samu natsuwa, ya samu kusantar Ubangiji, ya ji cewa ya shiga fadar Allah Maɗaukaki, an karɓe shi, to wannan abun ba zai samu ba har sai ya san me yake karantawa. Mun ga ashe kenan yana da muhimmanci mutum ya san tafsirin ayoyin Al-Qur'ani. Idan mutum yana jin Al-Qur'ani shi kansa jin, akwai mu'ujizarsa ta lafazi wanda mutum ko ba musulmi bane yaje ana karanta Al-Qur'ani zaka ji ya ratsa masa jiki. Zai ce kai wannan maganar ba ta dan adam bace, wannan maganar ta fita daban daga duk wata magana da mutum zai iya tunowa, wannan daban. Sannan kuma shi musulmi akwai buƙatar lokacin da yake karanta Al-Qur'ani ya zama ya san abin da yake faɗi. Zai ji kamar Allah na masa magana ne da shi da shi, domin duk wata ma'ana da take cikin Al-Qur'ani to akwai sakon da take isarwa. In har ka karanta Al-Qur'ani ba tare da ka fahimci wannan ma'anar ba, to kai hasarar wani bangare babba daga cikin abin da ake samu an karanta shi. Zalika ji dai cewa ka karanta, la'alla zaka samu ladan lafazi ko wani harafi ka samu ladan 10. Amma abin da ake samu kuma na sanin ma'anoni, hakika muna hasara idan bamu san waɗannan ma'anonin ba. Shi yasa yake da muhimmanci a ware darussa da ake ilmantar da mutane tafsirin Al-Qur'ani. Wannan yana da kyau ƙwarai da gaske. Mutum ya rika jin lokacin da yake karanta ayoyin nan me yake karantawa ne. ko karatu kake daga haddarka ka haddace alqur'ani kana jin kana karantawa ko kuma ya zama cewa littafin ka dauka mushaf ka dauka kake karantawa to duk wannan yana buƙatar ya zama ka san me kake karantawa ka san ma'anonin waɗannan ayoyi ko da ba a ce akwai matsaloli da sai ka koma littafin tafsiri ka nemi me ake nufi to amma dai alal aqalla larabcin da zai ishe ka a ce ka fusgo wasu daga cikin ma'anoni to ya kamata a same shi a gunka dai alqur'ani yana buƙatar ma'anonin sa a karanta su daga littafai daga fassarar sahabbai da tabi'ai wannan zai taimaka wa mutane idan mutun ya kokari akwai littafai masu saukin karantawa alqur'ani misali littafin da muke karantawa da azumi na tafsirin sa'di yana cikin littafai masu saukin ka fahimce su kuma ka ji me Allah madaukaki yake fadi wannan sako ake so a isar maka kai kokari wannan littafin a ce ka fahimci me ke cikin sa yawa idan ma karatun zaure mutun zai samu damar yayi ya karanta wannan a hankali ko kuma karatu za a sa ana bi kowa yana sayo nashi yana bi ana karantawa yana sawa ma'anonin da ake gaya masa yana ta'liki yana kokarin ya rike abin da ake fada wannan zai amfani wanda kuma Allah ya sa yana da larabci da zai iya bincike sosai ya karanta irin tafsirin Ibn Kathir duk da yana da dan fadi irin su tafsirin Baghawi waɗannan duk littafai ne da zaka ji saukin fahimtar Qur'ani da abin da Allah madauki ke magana a ciki banda manyan tafsirai irin su Tabari wanda su kuma in dai ba kai hakuri ba ba za ka iya daurewa ka gama su lokaci guda ba saboda yawan athar din da yake kawo amma dai tafsiri takaitacce da za ka fahimci ma'anonin alqur'ani sai ga ko da dalibin ilimi ya fara da tafsirin sa'di din nan zai masa amfani kwarai kafin ya je littafin sama in yana bincike ko wani abu akwai littafai kuma wanda yake dama ana ce musu tafasirul ahkam littafai ne na tafsiri amma an yi su akan bangaren abin da ya shafi hukunce kamar tafsirul Qurtubi shi wannan ya fi mai da hankali kan hukuncen halal da haram a cikin tafsirinsa amma dai wanda zaka buƙaci ka san ma'anonin alqur'ani daga farko har ƙarshe in ka sami wannan na sa'adi na sake maimaitawa zai taimaka maka sosai wajen in kana karantawa ka san me Allah madaukake nufi akwai hasara babba a ce mutum yana karanta alqur'ani bai san me yake cewa ba idan bai zama maka laifi ba to bai halatta ka zauna haka kawai abin ya tafi haka ba kai kokarin wato ka san ma'anonin ba yan uwa ne ina jin hankalin mu gaskiya karatu shine aikin mu wajibi mu tashi tsaye sosai mu ƙara buɗaɗa ilimin mu mu yi karatu da fadi mu fahimci me Allah madaukake yake magana da shi a cikin littafin sa in ba haka ba kuma zai zama akwai abubuwa da dama da zasu kubce mana Allah madauki tsare mu yace to waɗannan ma'anoni ba za su samu ba ba za su tsaida shine la tastawqifu qari alqur'ani ba za su tsaida su dakatar da kai su tsaya su sa ka tsaya kai tunani ba sai bi ta'ammuli fil ayati sai idan kana tuntuntuni a waɗannan ayoyi bi qira'ati at-tafsiri ta hanyar karanta tafsiri wa bayani ma'ani tilkal ayat da kuma bayanin ma'anonin waɗannan ayoyi din wannan yana da muhimmanci abu na uku kenan abu na hudu da zai ba mu raunin wato ko tausasa zuciya ba zan ce rauni ba ya sa zuciyar mu ta zama mai taushi ba mai wato bushewa yadda ba ta karbar wa'azi ba yace huduru durusil ulama'i mutum ya rika halattar darussan malamai in aka ce akwai darasi ana yi to ya kamata ka rika halatta wannan shine zai taimaka maka yau a sa maka wannan fahimta gobe a sa maka waccan yau ka ji wani abu da baka taba ji ba ya raunana maka zuciya ya sa zuciyar nan bushewar da take yi ta samu dan taushi ta risina idan baka halattar darasi yanzu ka dauka ka kaddara wani daga yayi baccin sa ya tashi sallar asuba ya koma gida ya zauna wani zai bude abin kallo wani ya bude jin BBC wani ya bude hira wani ya bude menene za ka ga wasu abubuwan da ba za su kai ka zuwa ga wato samun wannan tausasawa zuciyar ba amma ka zauna inda ake karatu za ka ji wata hikima za ka ji wata basira za ka ji wata magana za ka ji wata kissa za ka ji wani labari zai ja hankalinka ka ce bari kai ma ka gwada irin wannan rayuwa ta magabata Allah madauki ya sa mu dace don haka halattar darussan malamai yana da muhimmanci yace falistima'u bisalihina haduwa tare da salihan bayin Allah a ce ga mutanen Allah salihai ka rika zama tare da su والاستماعو إلى العلماء da kuma sauraron malamai ka sa kunnan ka kana sauraron me malamai suke fada to waɗannan abubuwan guda biyu yahduwani bika suna jan hankalinka suna kiranka asalin alhadu da larabci hadu sunan abu in kuma mutun ya aikata ana ce masa yahdu shine irin sauti ko rera waka da mai kiwo yake dan ya kira dabbobin sa idan mutum larabawa suna da wannan uslubin in suna kiwo ai zaka ga ko fulani su ma suna shi ko tun ko yana tafiya da ishirewa sa ko kuma yana wasu waƙe da za su jawo dabbobi yana kiran su asalin hadu kenan yawa to kuma duk abin da zai ja hankalinka ba tare da kayi shu'uri ba ka ji saboda ko zakin murya sa ko wani abu ya fusgo hankalinka ya jawo ka zuwa ga wani abu shi ake nufi da shi ma wannan hadu din wajen wato fadakarwa wato dan haka waɗannan abubuwa biyu da istima'i ma'ana a ce kuna tare da salihan bayin Allah kana zama da bayin Allah salihai mutanen kirki kuma kana sauraron malamai to wannan abubuwan guda biyu za su rika jan hankalinka suna kiranka ila tariqil akhirati zuwa ga hanyar lahira duk inda zaka je ba gun malamai ba za ka samu inda za a ja ka zuwa ga hanyar lahira ba haka ne yawa don haka ka lazimci zama da malamai wannan na taimaka maka domin su malamai ko hirarsu da zaka ji ta ilimi to wani abu ne da zaka karu ba labarin duniya da kuɗi da hayaniya da rudani zaka ji ba a'a sai dai ka ji labarin me zai hada ka da Ubangiji wannan fa yana magana ne kuma da malamai malaman da suka cancance a kira su malamai yawa malaman da suka san Qur'ani suka san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke kokarin aiki da wannan abu yawa wanda aikin sa yake tafe da abin da yake karantarwa da karatu to hakikatan wannan shi yafi cancanta a ce an yi koyi da shi ba wanda zai nesanta ka daga kusantar Ubangiji ba ya rabbi waffiqna yace wa yuzhidanika fid dunya alfaniya kuma waɗannan abubuwa guda biyu za su wato sa kai zuhudu ka rabu da ka ji baka sha'awar baka damu da wannan duniya mai karewa ba duniyan nan mai karewa ce in har kana zama da salihan bayi kana zama da mutanen kirki kana zama da malamai kana sauraron su to abubuwan nan zaka same su za su ja ka zuwa ga hanyar lahira kuma sannan za su sa ka samu zuhudu an ce zuhudu shine gudu gudun duniyan nan wannan duniyar dai mai karewa ka ji cewa ba ita ce a gaban ka ba amma idan ya zama cewa abokan zaman ka waɗanda zaka saurare su sune waɗanda za su koya maka duniya da hayaniya da rudani to za ka ga cewa kullun zaka zauna zuciyarka a kaikashi wannan abu ne ina jin bai buƙaci sai an yi wani dogon bayani ba ka kwatanta mutumin da zai je gun darasin tafsirin alqur'ani ko zai je ji hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda zai je zauna a ta dankara a shari'a kaga bambancin yana da yawa kullun abin da zai ji wancan shine ana ashar ana zagi an cucu wannan a faɗi magana akan wane ayi giba ayi ƙarya ayi cin mutunci ayi ihu aji kida kaga ba dama ka samu zuciyarka ta rauni ta samu kaskanci haka ta kusanci Ubangiji amma inda za a ce maka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aga ya maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya fita ya dawo ya je wuri kaza shi da wani yace musu kaza suka zauna wuri kaza duba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaje binne wani bawan Allah daga cikin sahabbai da ya rasu Uthman ibn Maz'un wato mutumin farko da ya mutu a Madina a cikin wato muhajirun wanda da aka zo Madina kwata kwata shi aka fara binnewa a Baqi sunansa Uthman ibn Maz'un ya ku rike yawa lokacin da aka zo Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo Madina mutumin da aka fara zuwa Baqi aka binne shi a makabartar Madina wannan Baqi da ake fada sunansa kenan Uthman dan gidan Maz'un lokacin da aka je binne shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna ya samu wani ice yana ta caccaka shi a ƙasa yana tunani to shine sai yake kawo mutane hadisin da yake fadakarwa akan za a tambayi mutum bayan ya mutu ya faɗi abubuwa dai na rayuwar barzakhu hankalin mutane ya ɗaga ya tashi wasu suka yi kuka to yanzu a ce kana samun dama kana halattar irin wannan wurare ka ji inda yau an kai jana'iza wuri kaza ka je ka sallaci jana'iza an yi mata wanka an fito da ita an yi sallah an raka ta makabarta duk tare da kai a wannan munin ai ba zaka sami wato zuciyarka a ce ta kai kashe ba shi yasa yake da muhimmanci mutum ya rika halartar irin waɗannan wurare din amma yanzu kaga muna da yawan sakaci za a ba mu sanarwa ansa an yi rasuwa sai kaga mutum idan ba wani dan uwansa ne na jiki ko abokin sa wanda dole shi yana cikin masu karbar gaisuwar ba sai koma gida ya lukusi kunciyar sa ladan da ake samu akan halartar jana'iza bai damu da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga mana idan mutum ya halarci jana'iza aka yi sallar da shi aka raka ta aka binne ta to kowanne abu guda uku nan kowanne ɗaya daga ciki yana da qiratin qiratin nan aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam meye kwatankwacin qiratin nan guda ɗaya sai shi kowanne qirati ɗaya kamar kwatankwacin dutsen Uhud ne yanzu ko naira ce ba zinare ba mun san zinare ne ko da yake wani da yawa ma wani labarin sa yake ji daham ka tambaye mata yawa yadda yake da tsada gram ɗaya yanzu nawa ne to a ce a tara maka wannan kwatankwacin dutsen Uhud wanda ya je haji ya ga dutsen Uhud kilomita 7 tsawon sa ga tsawo ga fadi to wannan dutsen a ce a tara maka duka zinare ne ni kuma in ce maka koda naira ce naira nan mai wahalar samu da ake cikin masifa yanzu a ce ka samu naira daidai girman dutsen Uhud to abinda zaka samu fa kenan idan ka je aka yi sallar jana'iza tare da aka yi sallar jana'izar wani mamaci tare da kai kuma in aka raka shi ka biyo jana'izar kana da irin wannan dai dutsen Uhud kaddara na naira in kuma aka je aka binne shi da kai shi ma zaka samu wani irin wannan guda nawa kenan ba uku ba to yanzu irin wannan ma rika sakaci banda wannan kuma zaka sami wato zuciyarka ta risina a wunin nan ka ji hankalinka dai ya nutsu ya tashi ya koma zuwa ga Ubangiji duniyar nan ba ita ce a zuciyarka ba ka samu kwanciyar hankali ka koma zuwa ga Allah cewa wata ran kai za a yi wannan irin abin da ka je kai wa wani yanzu duk mutumin da a kullun za a tuna masa cewa zai bar duniyar nan za ku je na sha'awarta ba zai damu da ita ba zai zama hankalinsa kullun yana kan yaya za a yi ya kyautata alakarsa da Ubangijin nan da tabbas sai an je gabansa mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu babu wani a cikin ku sai face ubangijinsa zai masa magana kun ga ne sai aka ce ma ubangijinsa kamar shi kadai ake nufi cewa Allah zai tsaye da shi da shi a gaban sa sayukallimuhu kuma ya magana shi da shi kai kana ganin kai ba komai bane Allah zai kira ka nan tashin alkiyama ba kowa tsakanin ku har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani tafinta tsakanin Allah da bawa Allah zai tambaye shi kai kaza kai kaza kai kaza in Allah ya bashi tawfiki yace eh ya Allah nayi Allah kuma yace na gafarta maka wuce ya shiga aljanna in bai samu tawfiki ba a tambaye shi yayi musu kuma ai kwakwale a bincike kuma a kama shi sai wuta to babu dan adam inda Allah ba zai masa magana ba yanzu kullun kowa daga cikin mu yana tunanin cewa akwai wannan abun zai faru a kullun ta fito ya kamata a ce kana tunanin wannan abun in ka zo gaban Allah wai me zaka ce ne kullun ba kokonta akwai wannan ranar za ta zo annabi ne faɗa sallallahu alaihi wasallam babu tabbas wannan abun sai ya faru kuma duk yadda kake ganin kanka da raunin aikinka da menene da aikinka da me kyau da kake gani to sai ka tsaya kuma sai Allah ya tambaye ka akan abin nan kuma duk abin da ka aikata a rayuwarka daga lokacin da ka zama baligi sai an bujiro maka shi an nuna maka sai ka ganshi kamar video kamar jiya kai ba zancan kai musu ni ne ne kaza na buye ne kaza na shiga gu kaza ne kaza Allah ya san wannan abu in kai sa'a tunda dama kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya suranta mana abin Allah madaukin ya kira bawan sa yana so ya masa sutura zai sa masa wani kanaf wani abu a suturce shi sauran jama'a ba sa ganowa lokacin da za a yi masa wannan tambayar sai Allah ya ce masa kayi kaza na suturta ka kayi kaza na suturta ban bayyana ba babu wanda ya sani ka san kayi in bawa ya Allah madauki ba shi tufiki shi ya Allah nayi ina roƙonka ka gafarta mini shikenan duk wanda suke taron nan na tashin kiyama babu wanda zai san abin da kai din nan a duniya a koyi sai Allah ya gafarta maka shi shi yasa kullum ake cewa mutum ya yi kokari ya roki Allah madauki ya rufa masa abinsa rufa asirin nan ba karamin abu bane inda duk abin da muke kowa a boye nan duk duniya kowa ya sani ba za mu zauna lafiya ba ko ba haka bane don haka kowa ya kokarin alakarsa da ubangijin nan da zai rufa mana asiri ta yi kyau ka rika roƙon sa ya Allah ka rufa mun ya Allah ka rufa mun kuma ka bani dama in daina in koma zuwa gare ka to waɗannan abubuwan suna zuwa ne idan kana halattar inda na ga ya maka su suna zuwa ne idan kuma kana yin ayyuka masu kirkin da za su kusanta ka zuwa ga ubangiji ka dauki abokin kirki ka tattauna abokin tattaunawa abokin hira ya zama duk zancen alheri da kai duk mutumin da zaka kusance shi zai hada ka da duniya zai ja hankalinka zuwa ga zagin mutane zuwa ga cin mutunci zuwa ga abubuwan da ba su da fa'ida to karbi da shi ba abokin kirki bane baka san randa zaka mutu ba la'alla yau la'alla kuna cikin zancen nan a tashi ba kai babu mutumin da yake da tabbas a lokacin da yake zaune zai iya tashi daga gun da yake zaune nan ko akwai mai tabbas to shi ya kamata a kowanne minti naka shi ya kake ka hadu da ubangiji wannan kada ya sa mutum kuma cewa to mutum shikenan mutum zai zauna cikin bakin ciki ba bakin ciki aka ce kai ba littafin da muke karantawa me yake koya mana sa'ada kwanciyar hankali natsuwa ya zama dai alakar taka da Allah tana da kyau amma ba sai akai kullun kai tagumi kana tunanin wuta da aljanna ba wannan aka ce kai tagumi ba wannan sai sa maka da ciwo da rashin lafiya ka je kai harkar rayuwarka ka nemi abin da zaka ci na halal amma a cikin haka duk abin da zaka yi da'a ga Allah zaka yi yawan da'an nan na taimaka maka cewa ba za ka manta da Allah ba kuma ba za ka manta da haduwa da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace na'am 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 kiraati eh
sallah
da rakiya eh binnewa
idan ka je gun binnewa ko baka tura kasa ba
na'am ko baka tura kasa ba ba cewa kai lalle sai ka tura kasa ba la Allah mutane suna da yawa baka samu damar turawa ba ba komai wasu sun dauke maka amma in dai ka je da kai aka binne kana tsaye kana kallo dama ba kowa ne su masu aikin sa mutum a cikin kabari ba kowa ne dole sai yayi ba in dai an samu masu ba matsala kuma kana da wannan ladan saboda kayi rakiyar kuma ka je da kai aka binne insha Allah Allah ya samu dace to sai yake cewa kuma abu na biyar ko mun gama na hudu tayi a rika halattar darussa na biyar sai yace qira'atu kutubil ulama'i karanta littafan malamai littafan da malamai suka rubuta yace fil ittila'i ala masturi kunuzil ulama ittila'i shine leke ka hango ka karanta karatun da zaka yi ala masturi kunuzil ulama'i abinda taskokin malamai suka zana suka rubuta ma'ana abinda aka rubuta a taskan malamai yana nufin dai taskar ilimi da malamai suka rubuta mastur shine abinda aka rubuta shi kunuz kuma jam'i ne na kanz wato taska na malamai yace yawa fil ittila'i ala mastur kunuzil ulama ziyadatul khashiya akwai karuwar tsoron Allah da lisina idan mutum yana karanta littafan malamai zaka samu wannan kuma tsoron Allah minallahi alkhashyatu minallahi fa idza qara'ta li'alimin 'amilin in ka karanta wa ma'ana in ka karanta littafin wani malami mai aiki da ilimin sa malami mai aiki kun ga ya sa mana kaidi yawa ba malami kawai haka ba ba kowanne mai surutu ba a'a malamin da yake kwatanta aiki alal aqalla gurgudan hali yana kamantawa abin da yake fadi a aikace kuma sannan ya rubuta wani littafi kana karantawa sai yace fa anta taqra'u liman afna Allahu alayhi to in kana karanta littafan irin waɗannan mutanen zaka ji cewa kana karanta littafan mutanen da Allah madaukaki ya yabe su ne ko ba haka bane Allah madaukaki ba ya yabi malamai ba me yake cewa bi annahu yakhsha Allah kana karanta littafin ko maganar wanda Allah madaukaki ya yabe shi ne da cewa shi mai tsoron Allah ne domin Allah madaukaki ya ce انما يخشى الله من عباده العلماء كوي لفظ انما انا تو لفظ منيني لفظ حصر ني هو مي حصر حصر شيني داكتر دا كو تسيدا كو تقيتا حكمي اكن ابين دا اكا امبتا اكما كوري شي daga wani wanda ba ambata ba اثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غيره ان aka fada za a ce inma ana kaza kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukaki ya umarce shi ya fada a qur'ani kun inma ana basharun kace ni ba komai bane cewa sai dai cewa ni mutum ne. Kaga wannan ba dama ka zo ka ce dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan adam bane. Mun fahimci wannan ba aljani bane ba mala'ika bane, Allah ne ya ce fada. Kuma wannan hasr ne da yake ifadar ba wai yana nufin kawai mutum amma kuma kamar kowa da kowa ta bangaren halaye ba. Mutum ne kamar kowa ta halitta cewa ba aljani bane ba mala'ika bane. Amma wajen halinsa da darajarsa da ɗaukakarsa ya fi kowa. Mun fahimci wannan? To wannan inna ma ɗin ta nuna mana wannan. Inda kuma aka ci kamar nan Allah maɗauki cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Ai al-ulama'u la yakhsha ahadun Allah illa hum. Kama abin da yake faɗa kenan. Babu wani mai tsoron Allah banda su. Banda malami ba mai tsoron Allah. Abin da wannan ayat take faɗa kenan. Wani zai ce a to ashe meye kuma kenan, in dai har malamai ne kawai suke tsoron Allah to mu ba mu da tsoron Allah to inu ila matsayinmu. To abinda malamai suke faɗa shi ne cewa karka fahimci cewa ana nufin tsoron Allah an ɗauke shi ne gaba ɗaya ka ce kam sai wanda yake malami. Mun fahimci wannan abinda malamai suke nufi, kamar da al-Imam Ahmad ya faɗa yace duk mutumin da yake tsoron Allah to shine malami. Mun fahimci wannan ma'ana idan kai ka samu tsoron Allah to ka shiga cikin malaman da Allah madaukaki yake yabawa a lungu. Dan haka karka ce sai malam wane da malam wane waɗanda suka iya karanta kaza, a'a kai din ka samu tsoron Allah a zuciyarka to zaka ga cewa Allah madaukaki kai ma yasa ka cikin waɗannan malamai din, domin me sanin Allah ne ya sa, ko da baka san shi da yawa irin yadda malamai suka san shi a tafsiri Qur'ani a aqida da sauransu, kai karatu mai zurfi ba, amma kana da tsoron Allah a zuciyarka to sai ka samu wannan daraja din. Sai dai kuma abinda wasu malamai suke cewa mutum in dai jahili ne shi ba zai samu tsoron Allah yadda ake so ya samu tsoron Allah ba, saboda bai san Allah ba. Mun fahimci wannan? Shi yasa wasu suka ce tana nan dai akan cewa sai mutum yayi karatu zai san me ake nufi da taqwa din da tsoron Allah da komai. Shi yasa a dunkule dai a dunguma ayi karatu din, in mutum yayi karatu to zai samu ilimin kuma zai samu tsoron Allah. Amma nan abinda malami ke faɗa shine in ka samu littafin malami mai tsoron Allah to zaka ji abinda kake karantawa yana maka tasiri a zuciya. Yanzu ku duba wannan littafin da muke karanta, duk abin da kake karanta a ciki sai ka ji kullun wani abu wa'azi na shiga zuciyarka, kana jin wanda ya rubuta wannan kalmomin dukkan alamu dai na ikhlasi da yi dan Allah akwai su a cikin maganganun nan nasa, ko ba haka bane? To da Allah ya sa kuma zaka yi mu'amala da shi wannan bawan Allah, dan zaka yi mamaki fi'lan yana cikin mutanen da alhamdulillah a zamanin nan zaka ce suna nan dai da dama ba wai irin su shi kadai ba, amma in kai mu'amala da shi ka kusance shi zaka ga yana daga cikin mutanen da ga ilimin ga tsoron Allah ga aiki mai kyau ga tawabu'u, kai ba zaka ce shi bane ba in ka gan shi. Saboda me? Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sun rubuta kuma suna aiki da abin da suka rubuta. To lokacin da zaka samu irin waɗannan littafai kana karantawa su kansu sun isa su haifar maka da samun irin wannan wato rashin bushewar zuciya da kuma sa zuciyarka ta rusuna. Ina fata mun fahimci wannan abinda malamin ke nufi kenan. Shi duk da yake wannan fassara ta ce cewa karanta littafin irin nasa, yawa shi ba cewa yanku karanta irin nasa ba, karanta na magabata can a baya akwai littafai da yawa da aka rubuta akan irin waɗannan abubuwan da za su kusantar da kai. Ka ɗauki sahihul Bukhari ka karanta babin Ar-Raqa'iq, kusan babi ne wajen ƙarshe, babin da zai me yasa aka kira su Raqa'iq. Raqa'iq shine abubuwan da za su siranta maka zuciyarka, ma'ana su raunana maka zuciyar ta risina ta kusanci Ubangiji. A karanta waɗannan hadisan da suke ciki al-Imam al-Bukhari yawan ittila'i yawan karatu na littafan malamai yana cikin abinda ya sa masa ƙarfin hadda. Suna cewa idan mutum yana yawan karatu to zai sami haddace abubuwa ko da bai niyyar haddacewa ba. Yanzu idan ka tashi ka ɗauki wani littafi kullun sai ka karanta, kullun sai ka karanta, sai ka wayi gari ka ji ka haddace ba tare da ma niyyar ka haddace ba. Suna ba da labari akan Malam Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi mai Umdatul Ahkam cewa idansa sai da ya rauni saboda yawan kuka, saboda yawan rubutu, saboda yawan karatu. Duk littafin da ya faɗo hannunsa ba zai aje shi ba sai ya karance shi tsaf. Sannan kuma in ba shi da shi ya zauna ya kwafa, kuma ga yawan kuka in yana karantarwa yana karatu ko yana sallah, suna cewa in yi sallar asubahi ya zauna yayi azkarinsa na asubahi in rana ta fito lokacin walaha, to yana in yi alwala yana yin sallar raka'a 300 har sai kusan azhar zai kare, kawai ya kusanci ubangiji zuciyarsa ta rauni abinda yake so kenan, raka'a fa 300 ba 30 ba fa. Kuma a kowace sura qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas yake, Allah madaukake ya bashi tsaro na duniya da lahira, ya tai ba zai gama ba sai kusa da azhar sai kwanta yayi bacci, ya tashi azhar, kuma bayan sallar azhar dama in azumi ake shine mafi yawan rayuwarsu, kuma a dau littafi ai ta rubuce littafan da ya rubuta akwai mai juz'i 200, Allah madaukake ya samu su albarka, kuma kaga a rayuwarsu ba su da lokacin hira, ba su da abokan hira, aikin su ibada ibada ibada, kuma ga talauci ana ciki. Zancen da zai nuna maka cewa talauci baya hana mutum yayi ibada, baya hana mutum yayi karatu, duk talaucin ka komo zuwa ga Allah zaka rika samun ma wato wani kwanciyar hankali ya mantar da kai da wannan wahalar ta duniya, haka ne ko ba haka ba? Amma idan ka zauna kullun zulumi, kullun bin labarai, kullun tattaunawa akan wasu abubuwa na matsaloli, to zaka ga cewa baka samu warakar wannan din ba, kuma sanin baka samu kusancin ubangiji ba. Dan haka daga cikin abin da zai sassauta mana damuwa da tashin rabuwa da tashin hankali shine mu yi ikbali akan littafan malamai mu rika karantawa. Yana cikin abin da wasu bayan Allah suke yi, sukan samu littafai irin wancan kitabur waqa'iq na cikin sahih bukhari, akwai littafai kuma na labarai na kisoshin malamai da za su sa maka irin wannan tunani din na kusantar ubangiji da raunana zuciya, sai daliban ilimi su zauna su ba daya daga cikin su rika karanta musu, wannan shi ma yana da kyau. Idan hira ta yi hira aka yi wa aka gaji, to a dauki kuma wannan littafi, ko an yi karatu kai an gaji ana son a huta, sai a dauki irin waɗannan littafan wani mutum daga cikin su yana karantawa. Ya kamata daliban ilimi a ce suna irin wannan abun, su samu littafai suna bin su, ko da ba wai sai an yi sharhi ba, daya daga cikin ku yana karanta muku kuna ji akwai wa'azi a ciki. Kaga zuciyar dan adam ne, a dunkule bari in ga muku, zuciyar dan adam tana rayuwa ne in ana tunatar da ita, in ku aka batta ta gafala to shikenan za ta yi nisa da ubangiji. Amma ka samu lokacin da kullum ko kaset ne zaka sa kana sauraro akan abin da ya shafi lahira da makamantan irin waɗannan abubuwa, zaka samu risina, kuma ka rika yadda da abin ka gamsu. In aka kira ka zuwa ga wani aiki, ka tabbaka aikin nan a rayuwarka, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke fadi. Yace wa haqiqun biman yaqra'u liman yakhsha Allah, tabbas ne duk mutumin da yake karanta littafin, mutumin da yake tsoron Allah, an yattasifa bi sifatihim, to shi ma zai siffantu da siffar waɗannan mutane masu tsoron Allah din. Abu na shida, ziyaratul qubur, ziyarar kaburka. Mutum ya rika ziyarar kabari ko lokacin da aka kai binne mamaci, ko kuma haka kawai ka tashi ka je makabarta ka ga waɗanda suke kwance din nan, kai musu addu'a ka fito. Da yawan mu ba ma wannan abu, wani in ka ganshi ya taka kafa ya je makabarta, to dama an je binne wani nasa ne, ba fa ma wani nesa ba, in nesa ne dama ba za shi ba, wanda ga an yi sallar jana'iza sai kama hanya tafi, ba za a kai makabartar da shi ba. To nan ana zancen ka samu lokacin da zaka taka kafa ka je makabartar da kanka, ka ga waɗannan mutane da da shekaran jiya kuna tare da su, ɗazu kuna tare da shi, ya mutu yanzu ko ka kawo shi, sai ka ga kila fa kai ma da kai ne da yanzu kana nan a kwance, ka tuno cewa yadda aka bude ƙasar nan aka tona ta aka sa wani a ciki, bayan wata guda baka san halin da yake ciki ba, haka ne ko ba haka ba? Wani tsutsotsi suna jin jikinsa, yanzu a ce kai kana zaune tsutsa ta matso kusa da kai, ya zaka ji? To a ce an je an binne ka an dawo, kuma bayan kwana 30 haka ko wata ɗaya ko biyu zaka ga wani ma babu shi, tsutsotsi da wasu abubuwa sun ci jikin nan shikenan, kuma ya tafi duk mutuncin mutum, duk darajarsa ƙarshensa kenan ya koma irin wannan makomar. Kaga ashe in kana zuwa gurin irin waɗannan abubuwa, kana zuwa makabarta, hakikatan za ta rage maka wata dagawa da kafafa da jin kai wane ne da girman kai da kuma rena mutane, duk wannan zai tafi, kuma sannan zaka ji kana koma zuwa ga ubangiji zuciyarka tana risina, domin abinda hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu kenan mu rika ziyarar kaburka kamar da malamin zai faɗa. yace ziyaratul quburi min hadil mustafa sallallahu alaihi wasallam, ziyara kaburka tana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haga mabiya sunna ashe ya kamata su rika bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ziyara kabari sunna ce. Wa hiya khassatun bir rijali dunan nisa, to nan mallaya kawo mana wata matsala da malamai sun tattauna da yawa akan ta. Shin mata za su je ziyara ko ba za su je ba? Akwai malamai da suke ganin cewa mata ba za su je ziyara kabari ba. Daga cikin su akwai shi malam da yawa daga cikin malamai a mamlaka da suna fadin waɗannan, kuma shine ra'ayin su gurgudan hadisai da suka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Akwai kuma wasu malamai suna gani saboda wasu hadisan daban cewa babu laifi mata ma su je, suna kafa dalili da hadithin Aisha da taje kabarin dan uwanta Abdulrahman, har take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ta je me za ta ce. Wannan ya nuna cewa kenan mata ma suna iya zuwa, sai dai abin da yasa wasu suka hana dama saboda saddin zari'a ne, wato toshe kafar sakaci. Mata suna da raunin da in suka je makabarta kuka bar su kullun su ma za su je, to za a rika yin abubuwa, za a rika koke-koke, la'alla ma a roki mutumin da ke cikin kabarin nan. Tunda daman an mutu zaka je ana ta ihu, to rumfa ta faduwa ne, tunda wani kuma ya mutu babu kuma mai mana kaza, sai ka rika ga ana nema a kira wannan nan da ya rasu, ya wani da kana nan da kai kaza. To waɗannan irin abubuwa din shi yasa malamai suka hana mata kan su je abin nan. Amma dai min haythul asl, da daga dalilan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu ba waɗannan ba, malamai sun yi bayanin in dai akwai an bi sharuɗa, sharuɗin shine kada ai wannan koke-koken, kada ai roƙe-roƙe, kada ai addu'a a wurin, to suka ce ba laifi matan ma za su iya zuwa in dai suna da ilimi, sun fahimci abubuwan da za su. Tayyib, sai sai wa hiya awdahu bayanin liqasri hadhihi alhaya, liqasri hadhihi alhaya, sai wannan ziyara ta makabarta, mutum ya rika ziyaran makabarta babu bayanin da ya kai shi ka fahimci cewa duniyar nan shirme ce, kuma sannan ba ta da wato wani lokaci mai tsawo, ma'ana rayuwar nan ta duniya ta kaitacciya ce. Ya mutum zai fahimci wannan? Shine idan ya je ga wasu ga sunan a kwance a kabari, ba dama ya ka ganshi yana da tunin amal, yana da wato wani buri mai yawa mai tsawo a zuciyarsa, in dai har mutum yana zuwa yana ganin halin da wasu suka shiga, kuma ya tabbatar da cewa babu abin da zai hana shi shiga wannan halin, babu wani abu da zai kare shi tsakaninsa da Allah madaukaki ya hana shi shiga wannan hali. Ko akwai wanda ya isa yanzu ya tsaya in mutuwarsa ta zo ya ce wa mala'ika mutuwa ko ma ban shirya ba? Akwai? Babu. Haka yana zuwa, dole ne ka tafi. In kuma ka tafi, haka nan duk abin da ka tara, duk fadan da kai, duk rikicin da kai da mutane akan ka tara abin duniya, to ko me ka samu haka za ka mutu ka bar shi, ka bar wa magada. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dama abin da ka dauka daga dukiyarka ka ci a cikinka, da abin da ka dauka ka bai wa ƴan uwanka ka ci da su ka taimaka musu, wannan shine naka. Abin da ka ci a cikinka zai maka amfani ka rayu, yawa ya zama bayan gida ka rabu da shi. Abin kuma da ka dauka ka bai wa mutane ka taimaka musu, wani yana cikin hali mara wato cikin wahala ka taimaka masa a wurin yarsa ya zo, menene an masa haihuwa, makamantan irin waɗannan abubuwa, babu abin da za a ci ka taimaka masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan shine abin da ka mallaka, wannan abin shi ka mallake shi, domin me? Shine zai maka amfani ran tashin alkiyama. Amma idan ka mutu fa, in ka mutu ka bar wa magada, magadan nan in ƴaƴanka shiryayyu ne su yi amfani da abin nan ta hanyar da ya kamata, in ba shiryayyu bane kuma shikenan ka tara musu abin da zai halaka su. Haka ne wannan ko ba haka bane? Wannan fa ba sa cikin wa'azozin da sai ka je littafi ka karanto su, uru-uru suke a rayuwarmu muna ganin su. Yawwa, dan haka mutum ya kiyaye ya fahimci rayuwar nan ba wata rayuwa ce da za ta yi wani tsawo ba. A kowane lokaci ya zama a shirye kake, kawai dai kada ya zama cewa tunanin zaka mutu kuma ya hana ka gudanar da rayuwarka, shi ma wannan an hana shi. Ka gudanar da rayuwa cikin natsuwa, cikin kwanciyar hankali, cikin halal, cikin mu'amala mai kyau da Allah, da kuma mu'amala da bayin Allah. Sannan ya zama cewa kar ka dauki duniyar nan ka wato dauke ta da wani wato muhimmanci, domin duk inda ka je karshen ta kenan. Sannan sai ke cewa wa adamul iftirar bil amal al madhmum, kuma kada mutun ya rudu da burace-burace waɗanda suke abin zargi. Yace wa kam min dam'atin zarafaha salihuna inda ziyaratil quburi, da yawa zaka samu salihai in sun je ziyarar kabari zaka ga suna hawaye, hawaye nawa suka zubar, ma'ana in dai sun je zaka ga suna zubda hawayen su khaufan minallahi, dan tsoron Allah subhanahu wataala, domin babu wani wa'azi na ƙuru-ƙuru da Allah madaukaki ya bar mana irin mutuwa bayan alqur'ani, bayan alqur'ani. Alqur'ani zaka karanta ga dokokin Allah, ga koyi ku bari, an ce kai kaza ka bar kaza. To duk mutumin da baya karanta alqur'ani bai san ma wa'azin da ke cikin sa ba, haka ne? To amma wa'azin da bayan alqur'ani babu irin sa ba wanda ya kai mutuwa. Mutuwan nan da dole ne akwai ta, babu wani dan adam a duniya da yake inkarin mutuwa. Ko sumaniya, mun san sumaniya ko masu aqida sumaniya da suke cewa ba su yadda da komai ba sai abin da suke gani uru-uru, to sun yadda da mutuwa. Amma yanzu ma da yawan su ba sa nan, ka gani? Wannan babbar alama ce ta cewa haƙiƙa mutuwa akwai ta, yawa, kuma babu mutumin da ya isa ya kauce mata, ko a hatsari ne, ko a rashin lafiya, ko a menene, kawai lokaci ne tunda ba mu san shi ba, kuma rahama ce ta Allah, Allah ya koye mana shi. Domin da Allah maɗauki ya sa kowa ya san ran da zai mutu, to da kaga tashi hankali a duniyar nan tamu, haka ne ko ba haka ba? Yanzu a ce mutum ka kaddara a yanzu a sanin ka da a ce kowa an sanar da shi, aka ce in azhar ta zo zaka mutu yau din nan, baka iya fitowa ba yau da asuba din nan, a tsorace kake bautar Allah da menene da addu'a da roƙo duka rame ka lalace saboda kawai yau zaka bar duniyar nan. Babu dan adam din da yake so ya mutu, duk talaucinsa, duk kudinsa. Kada mutum ya zama doya saboda ba mutum yana da talauci zai ce duniyar ma to ba daɗi ya batta ba. A gaban mutuwar ka gani zaka ji ya ce baya so. So yake a bar shi, in mai hankali ne sai a bashi dama ya ƙara ayyukan alheri. Yawwa. In ko ba mai hankali ba ne zai so zai ce a bar shi ya ƙara morewa a duniya, ko da ba morewar yake ba. Ina morewa a wannan duniyar yanzu? Yanzu a duniyar nan da muke ciki mai morewa a ciki? Ba morewa, ba nutsuwa, ba kwanciyar hankali, abubuwa rikice-rikice ga sunan rayuwar da wahala. Kaga ashe kenan ba wani abu bane da ya kamata mutum ne in ba ya koma zuwa ga Allah ba. Mu koma zuwa ga Allah din nan shine manufa, kuma mu roƙe shi ya fidda mu daga dukkan damuwar da ta dame mu. Allah maduki ya taimake mu, yace ya tazakkaru manazilahum, mutum yana tuna wato makwancinsu ba'adar rahili, bayan sun bar duniya yana tunanin yanzu wane ne wane da muka san shi da darajar sa da daukakar sa, a turbu a bude kasa a sa shi a ciki a turbude duk girman sa. Mun san aina jina ta babamu labari kowa gani lokacin da sarki Fahad na Saudi ya rasu shekaru da 2005 ne ko, wasu sun gani live a television, mutane adadi masu yawa suka musulunta a Turai saboda kawai ganin wannan mutumi mai daraja irin wannan mai girma a ce shugaban kasa babba ta musulmi, ga kudi an mallaki menene a ce su ne na kaza a mallakar wani abun duniya, duk abin da zaka mallaka suna da shi, kowace kasa gidaje da menene jirage komai an mallake shi ga yaya, ba shi kenan duniyar ba, kuma ga sarauta ta babbar kasa, ga kudi an tara. Amma aka zo aka bude ba a cikin akwati irin na Kirista ba, yawwa, aka bude kasa yadda ake sa kowanne dan adam, aka sa shi daga shi sai ni kafa ni sai jikin kasan nan, ba komai a tsakani da zai zo ya tsare shi daga tsutsotsi daga baya. Wasu mutane wannan abun yasa suka musulunta daga cikin Kiristoci, suka ce ashe musulunci haka ku dau duniyar nan ba komai ba, wannan irin babban mutum ku sa shi a wannan kasa, haka addinin ku yake? Kawai sai suka je bincike akan musulunci wani da haka suka musulunta. Da haka duniyar nan karka dauke ta ko mece ce, matukar ta kawai ka zo a ce duk abin da zaka kai na matsayi ko na duniya ko mallakar wani abu ko wani position a duniya, akwai wanda ya taba kaiwa irin wannan kuma yanzu babu shi. Da haka dole ka san cewa zaka mutu, to menene abin da kake tattalawa kanka yadda zaka haɗu da Ubangiji? Wannan shi yafi kunde mutum na da hankali, to ya kamata a ce wannan ita ce question number 1 a gunsa, ya zan haɗu da Ubangiji, wanne shiri nake yi tunda na san haɗu wannan tilas ce? To idan ana ziyarar kaburka za a sami irin wannan risina din, za a samu zuciya za ta raunana, hankali ya dawo jikin mutum ya zama cewa ya tuna Ubangijinsa kuma zai haɗu da shi. Sai waqad qala anha alayhi salatu wassalam, annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da ziyarar kabari yana cewa innaha tudhakkirukumul akhirah, yawa, ziyarar kaburka tana tuna muku lahira, don haka a riƙa ziyarar kaburka, wannan zai sa mutum ya tuna lahira. Tirmidhi da kuma Ibn Majah suka rawaito wannan hadisi. Wa alaikumus salam. akwai sallama da aka sani assalamu alaikum ahlal diyar min al mu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum la lahiqun nas'alullah lana wa lakum al afiya ka haddace wannan ka je kai abin da zaka faɗa musu kenan ka iya kuma musu addu'ar Allah ya gafarta musu Allah ya shigar da su aljanna shikenan amma kai kada ka roki wani abu agun koda Allah zaka roka to kar kai a makabarta an fahimci wannan yawa domin kada ya zama wannan zari'a ce da zata sa wata ran mutum ya roki wanda ke cikin kabarin ka tuno girman sa da wannan irinin sa sai ka ce bari ka roki dan darajar wani ya Allah ka bani da haka aka fara shirkoki suka shigo wa mutane shi din yafi buƙatar addu'a agun ka a lokacin shi ba abin da zai maka domin baya ji in ya ji ma ba zai iya komai ba in fahimta wannan yau dan haka shike buƙatar kai masa addu'a Allah ya hada shi da rahama kai kuma ka dawo ka gyara aikin ka kafin ran da kai ma zaka je a saka kusa da shi shikenan abin da yake so amma kar ka roke shi shi wa alaikum salam wa rahmatullahi
wa barakatuh kun kaje kace Allah ya gafarta masa
na'am
kuma kace Allah ya sa kai ma ka zama mutum
na'am mutum da ya saba da ya takaita ga yi masa addu'ar ya fito wannan kuma ta ka shiryar dama zaka iya roka ko ina yawa ana gudun dama mutum ya zama makabartar zuciyarsa ta tafi zuwa kan ya roka agun dan neman darajar waɗanda suke gun wannan shi ake so mutum kar ya saba da shi yawa zai iya kai shi zuwa ga aukawa shirka Allah kiyaye to mu karasa wancan anwa'ul zikr anwa'u min al-zikr saboda alaƙarsa da wannan wasu nau'o'i daga zikiri kuma da malamin ya ambata ko lokacin yayin tayyib yace anwa'u min al-zikr wasu nau'o'i na zikiri da ya kamata mutum ya haddace to ga su a rubuce a cikin littafin wanda Allah ya sa yake da littafin sai ya kwafa ya haddace ya rika karantawa suna da muhimmanci mutum ya saba da su zikiri zikiri din da muke faɗa kullun ahabbul kalami ila Allah maganar da Allah ya fi so wace magana ce da Allah ya fi santa ita ce me subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar duk kalma ta duniya to Allah ya fi san wannan yawa Allah madauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan shine hadithin karshe a cikin sahih bukhari yawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar ka haddace wannan ka rika yawaita fadarta to Allah madauki yana san wannan kalmar kun ga ta hada komai a ciki babbar kalmar da tafi kowace kalma a duniya ita ce la ilaha illa Allah to tana cikin wannan ko kuma sannan ga tasbihi kana mai Allah madaukaki tsarki ya tabbata gare shi shine ma'anar subhanallah subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah babu na ƙasa ga Allah babu tawaya duk wata kamala ta tabbata ga Allah sannan kuma kace alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa akan ni'imomin sa ya yi mana ni'imomi to kullun a ce kana fadin wannan yabon mun dai karanta a baya muhimmancin godiya ko shukr sannan kuma kace wala ilaha illa Allah sannan kuma kace wallahu akbar Allah fa shine sama da komai kaga ka hada rukunin duk kalmomin da Allah madauki ke so bas kai wannan ba yabo ne da neman tsarki ya tabbata gare shi da kuma cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi sannan kuma babu abin da ya kai shi girma shine akbaru min kulli shay'in wa alaikum assalam na a wannan lafazin ne shi wancan ina nufin habibat kalimatani khafifatani ala lisani yawa thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahman abinda na hango shine maganar habibatani ila arrahman Allah madauki na san su ya amma shi wannan lafazin na muslim ne ba na bukhari bane yawa sai ce wala haula wala quwwata illa billah da kuma wannan addu'a mutum ya rika yawan maimaita la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna shi kuma bukhari da muslim suka ruwaito cewa maimaita ka rika fadin la haula wala quwwata illa billah wato wata taska ce daga cikin taskokin aljanna a ce kana fadin wannan mun rike la haula wala quwwata illa billah kada sai mun tashi wani ya zo ya ce rubuta masa dan nan wani ya biyo ni rubuta wasu abubuwa da muka fada ran nan ko to ba laifi in da lokacin sai ayi wani ba lokaci samu daliban ilimi insha Allah waɗanda suka haddace sai su rubuta yace wa man qala subhanallah wanda kuma yace subhanallahi wa bihamdihi duk mutumin da ya bude bakin sa yace subhanallahi wa bihamdihi dan Allah ku ji wata garabasa kawai kace subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah kuma tare da godiya gare shi da yabo gare shi to duk mutumin da ya faɗi wannan wurisat lahu nakhlatun fil janna za a dasa masa bishiyar dabino a gidan aljanna in aka ce an dasa maka ashe kana da gidan kinan a can kuma haka bane ba kawai a fili haka za a dasa ba a gida ne fili ne naka ne mallakar ka ashe dan aljanna mutum zai zama yawwa Allah samu dace wanda ya faɗi wannan kalmar wace ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kai ta maimaitawa in ka faɗi wannan sau ɗaya ma kawai to an dasa maka bishiya ta dabino a gidan aljanna ma'ana ka samu zaka samu aljanna Tirmidhi ya rawaito wannan ga wancan din da muke faɗa da su shi ma Bukhari da Muslim su rawaito kalimatani khafifatani ala lisani kalmomi guda biyu masu sauki akan harshe shine khafifatani ba su da nauyi akan harshe cikin sauki zaka faɗe su shine ma'ana saqilatani fil mizani amma kuma masu nauyi dan karelan nauyi fil mizani a mizanin aikin ka ranar tashin kiyama habibatani kuma abin soyuwa ila rahmani zuwa ga Allah ma'ana Allah madaukaki mai rahama yana son su kwarai da gaske wadannan kalmomi ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim dasu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim tsarki ya tabbata ga Allah da kuma godiyarsa sannan kuma tsarki ya tabbata gare shi alazim shi mai girma to ka maimaita wannan Allah madaukaki zai nauyaya maka wato mizaninka sannan kuma ga wata addu'ar walhamdulillahi tamla'ul mizan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana walhamdulillahi tamla'ul mizan ba wai wannan ita ce addu'ar ba walhamdulillahi tamla'ul mizan a ka rika yawan maimaita alhamdulillahi to tana sika maka ma'auni wa subhanallahi fadin subhanallahi walhamdulillahi su kuma tamla'ani su biyun nan su ma suna cikawa ma'ana suna cika mizanin au ko kuma a wata riwaya au ko kuma yadda mai riwaya ya shakka au tamla'u ma baina samawati wal ard ko kuma suna cika tsakanin sammai da kasa kace kawai subhanallahi walhamdulillah to wannan kaman a ce ladan da zaka samu zai cika sammai da kasa me yake tsakanin sama da kasa da mu fa da duniyar nan gaba ɗaya muna cikin tsakanin sama da kasa to duk abin da ke tsakanin sama da kasa na fadi in ka ce subhanallahi walhamdulillah Allah zai cika maka su da lada ta Allah mai rahama ne fa amma mu kuma muna da butulci mu yi hakuri mu bi dokokin sa mu bi tsarin sa abin da yace karmi din nan mu hakura mu kyale shi sai mu kasa yace wa an sa'd ibn abi waqqas daga sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala yana cewa kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala mun kasance muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ayajizu ahadukum yanzu dayan ku zai gaza an yaksiba fi kulli yawmin 1000 hasana a rana guda a kowace kowanne wuni dayan ku zai kasa a ce ya sami lada lada ko aikin kirki guda 1000 a ce a rubuta masa lada 1000 dayan ku zai kasa wannan fa sa'alahu sa'ilun min julasaihi sai wani daga cikin waɗanda suke zaune tare da manzo Allah suna suka ce suka tambaye shi kaifa yaksubu yaksubu 1000 hasana ya mutum zai sami lada 1000 a rana daya qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yusabbihu 100 tasbiha yayi tasbihi 100 subhanallah 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 sau 100 fayuktabu lahu 1000 hasana za a rubuta masa lada 1000 au yuhatta anhu 1000 khati'a ko kuma a share masa zunubi zunubi guda 1000 in ya fadi wannan kalmar yayi tasbihi yace subhanallah 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 sau 100 a wuni ku duba wannan garabasa da za a ce muna rike waɗannan abubuwa muna yi lahi da abubuwan mu sun canza in uwa musu yawa kuma mu yi su don Allah mu yi su da rusuna da neman kusantar ubangiji Allah madauki zai yayi mana abubuwan da suka dame mu duk damuwar da ta dame mu da halin da muke ciki ba abin da zai sa mu fita daga ciki in ba komawa ga Allah ba yawa duk wata hanya da za a kawo maka wallahi ba ta kai wannan irin magana da ake gaya mana yawa wani zai ce to ai ga abubuwa sun likice da sauransu da menene muna buƙatar mu ta addu'a halin da muke ciki a ƙasar nan tamu muna fata Allah madaukaki ya yaye mana duk wata damuwa Allah ya kawo mana ƙarshen abin da ya dame mu kowane iri ne Allah madaukaki ya kimsa ma masu shugabancin mu tausayi da rahamar da zai sa duk wani mataki da za su ɗauka da zai dame mu Allah ya sa su kauda shi su fasa shi duk abinda kuma zai zama zai inganta rayuwar mu Allah ya ba su basirar da za su aikata shi wannan babbar addu'a da ya kamata mu rika yi kenan ba zagi ba ba zagi ba ba zangazan in kai addu'a sai abu ya kyau in ku kai zagi shikenan Allah madauki sai barka da zaginka mun fahimci wannan fadin cewa kar kai zagi ba magana tsoro bace magana sai ta maslaharka da makila ba amma san da kai ba amma rayuwar ko kai fushi ko baka fushi ba tana nan haka take to gwanda a ce ka koma zuwa ga Allah ka roke shi ya saukake abu maimakon ka go kai ta zagi ko zanga zanga ko makamancin su muna fata Allah madauki kimsa mana fahimtar addini yadda yake hakikatan bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawar mana dukkan damuwa da take damun mu Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan kasa ta mu duk abin da zai musguna mana Allah ya kawo da shi duk abin da zai kara hadin kanmu da kwanciyar hankalin mu da zaman mu lafiya Allah ya kawo mana shi duk kuma mutumin da yake tsara wani abu dan ya cutar da mu ko ya cutar da musulmi ko al'ummar musulmi ko musulunci Allah madauki ya mayar masa sharrin sa kansa mun san da shi ko ba mu san da shi ba Allah ya tsare mu da shi Allah subhanahu wataala ya kara fahimtar da mu addini mu tsaya mu yi shi yadda yake bisa sunnar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu a zanga zanga bata cikin sunna zanga zangar farko da aka yi ita ce da aka go aka shi Usman kawarjawa suka yi aka ba hanya ce mai kyau ba hanya ce ta turawa da suka kawo su suke ganin ita ce hanya su ta neman haƙƙi yauwa kuma wasu zaka ji a yanzu zaka ji wasu malaman suna faɗan me zai hana to mu ma mu yi kaza da kaza tunda dai in an yi ana samun biyan bukata malamin da ya karanta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da inda zai kwakwalo maka wani dalili ko qur'ani ko sunna ko aikin malamai cewa wannan abun haka ake yin sa yauwa in hanya ce ta su masu wanda suke karanta harkar da kuma wannan shirman na demokradiya su suna ganin haka ya kamata a yi yauwa amma wanda yake bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yana istidaa da yana neman haske da hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ba aikin su bane yauwa ba kuma bambi ne ko na razana ko tsoron fadin wani abu wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yau ba ruwanka da wannan hayaniyar kai nemi haƙƙinka a gun Allah in ka roki Allah madauki za ga abin da Allah zai maka yau amma ka fito kai ta hayaniya kai cimitinci kai zagi ko ai kone kone wannan ba cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ko sahabbai sun zauna da manyan manyan masu zalunci sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam na sha ba mu labarin nan ko su Ibnu Umar ba sun rayu zamanin su Hajjaj ba amma duk da haka su ba su yi musu irin wannan abin shi bore asalin sa hanya ce dama da waɗanda ba musulmi ba suka fara zuwa mana da ita ko da musulmi suna yi to ba hanya ce da aka samu ta daga musulmi ba yauwa Allah madauki ya kyauta assalamu alaikum